ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بحق الله تكيكون ساعة يوم نرانر أشرين دأكو gawatan 2 daren da hudu kenan shekara ta 1438 ta hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wacce ta daidai da ranar 23 ga watan 11 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam. A ci gaban karatun mu na littafin Riyadus Salihin min kalami sayyid al-mursalin na Imam an-Nawawi, Allah ya ji kansa da rahama. Muna nan a cikin babi na 11, babun fil mujahada. A ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a hadisi na 97, wasu kuma nasu za su ga ansa 98, kuma shi ne hadisi na uku a ƙarƙashin wannan babi. Amma hadisi na 97 tun daga farkon littafi zuwa nan. An ibn Abbas radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya yarda da shi. Ƙala, ya ce, ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, ni'matani, ni'imomi guda biyu, maghbunun fihima kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane suna yin asararsu, as-sihhatu wal faragh, lafiya da yalwan lokaci. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaita wannan hadisi. Shine hadisin mu yau da zamu bibi bayani a kansa. Sahabin hadisi kamar da muka ji shine Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib. Al-kunyarsa ana masa al-kunya da Abul Abbas. Shi sunansa Abdullah, sunan mahaifinsa Abbas, kuma ana masa al-kunya da Abul Abbas. An haife shi kafin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku. Dan uwan baban annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Abbas. Saboda haka da shi da manzo ƴaƴan uwa ne, ƴaƴan uwa da ƙani. Mahaifin manzo ƙani ne ga wato mahaifin Abdullahi ɗan Abbas, ma'ana ga Abbas. Wannan sahabi Abdullahi ɗan Abbas ana masa wato ainihin kirari da Hibrul Umma, kamar ka ce shakundum wajen ilimi game da wannan al'umma. Tafki ko ka ce kogi, in ka so ma ka ce maliyan ilimi. Sannan kuma ina ɗaya daga cikin manya-manya malamai a kankanin sahabbai. Ana sake masa wato wani kirarin da cewa tafuntan Al-Qur'ani, saboda baiwar da Allah ya masa na sanin littafin Allah. Ina da falaloli da martabobi masu ɗimbin yawa wanda suka shahara. Ina daga cikin waɗanda suka rawaita hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu yawa. Ya rawaita hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kimanin kamar yadda kafin nan wato Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi mai lamba 3756 wanda ke tabbatar da cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da shi wannan sahabi Abdullahi dan Abbas ya roƙan masa Allah yace Allahumma allimhu al-kitab ya Allah ka sanar da shi littafinka al-Qur'an. Imam Muslim a tasa ruwayar da ke cikin hadisi na 2477 yana cewa manzo yana cewa da shi Allahumma faqihhu fid-din ya Allah ka fahimtar da shi addini. Saboda haka ya sami albarkacin addu'a ta manzo, da haka ya zama shakundum wajen sanin littafin Allah al-Qur'ani, har yasa ake ce masa tafintan al-Qur'ani ko kuma maliyan ilimi. Sannan kuma shi din ya rawaita hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har kimanin hadisi 1660. Wannan sahabi saboda falalarsa da matsayi da Allah ya masa da ilimi, Umar halifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan Abu Bakar Siddiq yana cewa in ba ku san waye Abdullahi dan Abbas ba, shine wato saurayin da yake saurayi amma kuma dattijo, ma'ana dattijan saurayin a shekaru saurayi ne a ilimi da sanin ya kamata da zamantakewa dattijo ne. Yake cewa Allah ya masa baiwa harshe na tambaya a harkar ilimi, bai ganin abin da bai sani bai shiru sai ya tambaya, kuma dama tambaya mabudin ilimi, da haka ya tara ilimi. Sannan kuma Umar yake cewa in ba ku san Abdullahi dan Abbas ba, shine saurayi wanda yake wato anin a saura sama samartaka saurayi ne amma kuma dattijo ne wanda Allah ya bashi zuciya mai hankalta al'amura. Sannan wannan sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya karbi rayuwarsa a garin Ta'if a shekara ta 68 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daidai lokacin yana da kimanin shekara 71, ma'ana yana daga cikin waɗanda manzo yake cewa shekarun al'ummarsa 60 ne zuwa 70 ɗan kaɗan ne ƙwarai suke ɗorawa, shi ina cikin ɗan kaɗan ɗin domin ya ɗora a 70 ɗin. Allah ya ji kansu da rahama. To shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ni'matani ni'imomi biyu maghbunun fihima kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane suna asarar su ababan dukan hancin su ne game da su, tamkar ciniki suka je suka yi aka doki hancin su aka wato ainihin mamaye su suka zama wato sarrabza. To haka suke a dangane da abin da ya shafi lokaci da kuma abin da ya shafi lafiya da dama daga cikin mutane. To shine manzo yake cewa su abubuwan da ake wa mutane wato ainihin dukan hanci ko kuma suke asarar tasu as-siha wal faraq lafiya da kuma lokaci. Da manzo yace ni'matani ni'imomi biyu, malamai suke cewa abin da ake cewa ni'ima shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake baiwa bawa na alkhairai, kamar musulunci ni'ima ce, hankali ni'ima ce, zaman lafiya ni'ima ce, kuɗi ni'ima ce, lokaci ni'ima ce, lafiya ni'ima ce, waɗannan dukkaninsu alkhairai ne. Domin duk yadda kake aka ce ba kada rabauta a musulunci, to ka rasa ni'ima mafi falalar ni'ima mafi girman ni'ima. In ka zama kana musulmi, an haife ka a cikin musulunci, ka taso ƙarƙashin kulawar musulmi, amma ba a dace kana da hankali ba, ka rasa ni'ima gagaruma, da hatta dokokin Allah ma baya dora su akan irinka. In aka ce kana da hankali ga ka musulmi amma ka rasa zaman lafiya, to ibadan ma baka iya sakewa kai kamar yadda muka samu kan majiki. ka tafi masallaci kana fargaba a wanne za a samu ko ba ana kawo ko ana gidan sarki wanne za ka je wanne ne ba za ka je ba ya za a yi ya za a yi rashin nema isa kana tafi a taka ledar fiye wata ta ba da bam kawai ga nan kawai ga nan kai tunanin ta yana aka harbo ko wanda da kafin haka in ka ji wannan ba abin da yake daga ma hankali ka san ba wata matsala ba ce amma duk ka kidin to aminci ni'ima ce saboda irin waɗannan alkhairan da Allah subhanahu wata'ala yake baiwa bai duka ni'imomi ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imata ne ni'imomi biyu mana ya waro kwaya biyu daga cikin irin wannan salo na ni'ima ya ambace su to wannan yasa malamai suke cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kebe waɗannan ni'imomi biyu da ambato daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayi masu dimbin yawa kasancewar waɗannan ni'imomi guda biyu suna daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yayi baiwarsu ga wato bayi kuma kasancewar suna daga cikin ni'imomi da ake wato asarar su suke da hadari kuma idan an yi asarar su wanda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala jingim ne shi da kansa ya faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku yi zaman kirge da kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kirge su ba za ku iya cin musu ba iya wanda kuka sani kuka iya tunawa su za ku faɗa wanda ba ku san su ba za ku faɗe su ba wasu ma kun san su amma ba su faɗo ku ba bare ku kirga da su saboda haka sai manzo ya faɗi waɗannan guda biyun daga ciki yake cewa lafiya da lokaci ni'imomi ne manya-manya da suna da hadari sakamakon ana asarar su kuma wanda suka ci ribar su suka ci ribar rayuwa so dama rayuwa tana gudana ne da lafiya da kuma lokaci saboda haka wannan ni'imomi suna daga cikin ni'imomi masu girma da haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ankarar da mu game da su kamar da muka ambata mafi girman ni'ima ba wai su kadai bane masu girma kafin su ma ko ta tafi su yace ita ce ni'imar musulunci domin ko kana da lafiya kuma ka sami yalwan lokaci amma ka rayu babu musulunci ba imani ta da kai sunan wannan rayuwa asara innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat saboda haka duk wani mutum ko waye shi a cikin asara yake a tsawon rayuwar sa lokacin sa a irin din lafiyar da yake da ita in ba imani da aikin kwarewa ba saboda haka ni'imar musulunci tana gaba da ta lafiya tana gaba da ta lokaci amma dai in ka sami musuluncin ka sami imanin to ci gaban sa da dorewar sa yana gudana ne a tattare da lafiya da kuma wato lokaci sannan bayan haka sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa maghbunun fihi ma kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ana rinjaya su malamai suka ce shine maqbul ababan rinjaya ne ababan yaudara ne ababan sa su yi asara ne game da me as-siha wal bara wal faras lafiya da kuma lokaci suna asarar lafiya suna asarar lokaci ana wato ainihin rinjaya su da abubuwan shagalta daga cin ribar lafiyar su da cin ribar lokacinsu mecece lafiya da manzo yace as-sihhatu wal faras lafiya da lokaci malamai suke cewa abin da ake cewa lafiya shine kubutar gangar jiki na dan adam daga wato dukkan wani abu na rashin lafiya ko kuma wani aibi da zai nakasa wannan wato jiki zaka tarar da wani dukkanin gangar jikinsa ta bangaren halitta zaka komai kalau da kansa da kafarsa da hannunsa da komai nasa kalau amma me shi ya san abin da yake ji a cikin jikin sakamakon wata rashin lafiya da take wato kaiwa ta kawo a jikinsa mukalla hawan jini magani zaka ba inda ya bule a jikinka yana zubar da ruwa ko jini ba wani guri da ya waskace amma me baka jin dadin komai sai an auna ce aidinin ne ya hau ya ma akai ka zo nan baka tuntsire ba ana mamaki ko so da haka wannan ina sanar da mu cewa abinda ake cewa lafiya shine ainihin gangar jikin kai zan ba wani abu na cuta illa da ka iya hana ka sakewa kai abinda ka saba yi sannan kuma babu wani aibi da wato ainihin imai da kai ka tasgade ko kuma ka samu matsala to shi ake cewa lafiya wanda za ce lafiya lawa yake addininsa da kamanninsa da halittarsa ko kuma ce wannan lafiya kalau yake babu wata illa ta cuta da take damu to shine afsiha ka samu kanka ba ciwon kai ba na kafa ba na ciki ba na wata damuwa kana jin ka garai kamar dan doki to wannan ita ake cewa lafiya to sannan bayan haka alfaraq da manzo ya faɗa malamin suka ce abinda ake nufi da faraq yalwa ta lokaci lokacin da wato an zaka iya ribata lokaci wanda zaka iya amfana shi ake cewa alfaraq to shine manzo yake cewa da yawa daga cikin mutane suna rasa amfanin lafiyar su ga lafiyar amma ba su yi abinda za su mori lafiyar ba ta zama musu asara ga lokacin amma ba su yi abinda zai amfane su a lokacin ba ya zama musu asara to shine maqbunun fihi ma kathirun minan nas abinda ake nufi da asarar lafiya da kuma asarar lokaci shine zaman to cewar ga lokacin ka samu kana da shi ga lafiyar kana da ita amma ka tafiyar da ita a abinda ba zai amfane ka ba zai amfani wani ka kamar mutumin da yake da lafiya yake da lokaci sai je yake gyam shine dannacin dannana shigana shigana in ya gama gyam din sai ka ce to me ka samu a rayuwarka ta duniya me ka ci riba sai ce da kai ya kona caji ko da yayi na wayar wanda da kira aka yi masa ma suka sada zumunci ya mora sannan bayan wannan ya ta danna danne lokacin ya tafi ba zai kuma dawo ba shi bai ambaci Allah ba bai salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ba bai yi wani abu da za a ce eh ya dawo masa da amfani a rayuwarci a duniya a ina da lokaci ina da wato lafiya amma ya je ina sunuka kokarinsa sai ya tunkudo na biya fada rani yi ike har tsawon awanni to irin waɗannan a shi kuma wani zaka tarakkowa ba wannan yake ba zaman hira yake kawai ai suwa da suwa ne sun taka bol ai kaza ana gama zaka ci to ladan me ka samu ba wata riba ka ci a rayuwa ba to ga lokacin ya tafi lafiyar ka da ya kamata ka mora baka mora ba lokacin ka da ya kamata ka amfana baka amfana ba kina tafi asara bai da amfani to wannan shine ake cewa ghabnu siha wa ghabnu alwaqt ko kuma alfaraq asarar lokaci da ta lafiya yadda kuma ake cin ribas idan baka yi asarar su ba ba a yi maka kamun gansu ba ba a shagaltar da kai daga amfanar su ba ya zamanto cewar ka tafiyar da su wajen yin abin da Allah ya umarni da ai ka tafiyar da su wajen barin duk abin da ka san saba wa Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallama to in kai haka shine ka ci ribar lokacinka shine ka ci ribar lafiyarka lafiya ta ma rana lokaci ya maka amfani kuma hakan shine godiyarka ga wannan ni'imar da Allah ya maka a lokaci guda ka amfani lafiyarka ka amfani lokacinka kuma hakan yana nuna kaya ba ka gode wa Allah akan wannan ni'imar da ya maka domin kaya abin da yake so ayi a cikin wannan ni'imar kaya abin da yake so ayi da wannan ni'imar to wannan shine cin ribarka da wato anin lokacinka da kuma lafiyar da Allah ya baka Malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama yana cewa mutum yana sanin shi yayi asarar lokacinsa hakikanin sani ya tantance garai cewar bai mori lafiyarsa ba bai mori lokacinsa ba idan aka ce alkiyama ta tsaya anan ne
bawa yake haƙaƙewa yake tabbatarwa da cewa yayi wa kansa asara ta lokaci ya tafka asara ta lafiya yake dalili kuwa fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah yake gaya mana kafirai da suka tafiyar da rayuwarsu ba abin Allah ba suka tafiyar da lokacinsu ba a neman yardar Allah ba Allah yake cewa idan mutuwa ta zo wa ɗayansu sai ka ji na cewa ya Ubangiji a maida ni a saurara mu a dan bani wani ɗan lokaci ko ya yake la'alli a'malu salihan mai yiwuwa in aikata aiki na ƙwarai in yi abin da Allah yake so in bar abin da baya so dan ribaci rayuwata in ribaci lokacina fi ma taraktu cikin duk abin da nafsu na bari ko zan mutu in bari Allah zai ce sam a gaya masa cewa kalla ba zai yiwu ba ba za ta sabu ba abin da aka ɗeba maka na rayuwa na lokaci na lafiya ya ƙare ba kai ba samun ƙari to anan inji mallaka yake cewa mutum bawa zai haƙaƙe cewa lalle ya tafka asara anan ake ganin asarar free fall sannan Allah madaukaki cikin suratul munafiqun yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin nan ma Allah yake ga mana cewa mu ciyar daga abin da Allah ya azurta mu Allah ya ce wa antu kukuciya mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabli an ya'tiya yawm ko min qabli an ya'tiya ahadakumul maut kafin dayan ku mutuwa ta zo masa kafin mutuwa ta zo wa dayan ku idan mutuwa ta zo wa dayan ku ya ganta furi falo kiriki tafiya ta zo ba wani saurarawa fa yaqulu rabbi laula akhartani asannan ne sai ka ji na ce ha ubangiji da ma dai zaka dan jinkirta ina ma dai ka dan bani wata ƴar dama koya take ila ajalin qaribin a dan kai zuwa wani lokaci ko me kankanta dan kadan nan kusa ba da yawa ba fa asaddaka zan gaskata duk abin da kace a gaskata wa akun min salih zan zama daga cikin nagartattun bayinka ciyar wannan da kace ai zan yi abin kirkin nan da kace ai zan yi ya takunan da kace a bari duk bazan ba kaga ranar nadamu ranar da na sani ranar bayyanar duk abin da kai karara a fi fa asaddaqa wa kun min salih Allah ya ce walan yu'akhira Allah nafsan idza jaa ajalu wallahu khabirun bima ta'mal ba zai yi ba a saurara wata rai in dai lokacin tafiyar ta yi ba ya ta iya sita ta to mallaka yake cewa irin wannan lokacin ake tantance an yi asarar lokaci ko ba a yi ba kirikin sannan bayan haka ya ci gaba da cewa sannan zai yi ya zamanto cewar ni'imomin nan guda biyu da lafiya da lokaci ba su kubce maka ba da maganar mutuwa a'a kana nan da ranka baka mutu ba lokacin daukar ranka bai ba alkiyama bata tashi ba amma kuma kai asarar ni'ima ta lafiya kai asarar ni'ima ta lokaci kamar yaya mallaka yake cewa idan Allah ya jarrabe ka da rashin lafiyar da ba za ka iya yin abin da za ka iya yi ka samu cin ribar lokaci ba kana kallo ana yin abin da ake cin ribar lokaci ba za ka iya yi kana kallo ana iya yin abin da ake cin ribar lafiya ba za ka iya yi ba saboda baka da lafiya ga lokacin amma ba lafiyar da za a iya mora ba ma magana kai wani abu kai kanka sai dai a kwanta sai dai a tasa to kai wa kanka me ko ka iya me to da ka sai bawa ya zamanto ya gagara yin abin da zai yi iki ribar lokacinsa zai yi iki ribar lafiyar dan babu lafiyar bare ya more ta to a irin wannan ina iya kasancewa da mutum ya zama bai mutu ba ba alkiyama ba ta tashi amma ga lokacin sai na je na gani ya asara waɗanda kowe ba sa samun kansu sun yi asara lokacinsu da lafiyarsu ko da ba su da lafiya ko da ba za su iya yin wani abu da za su ci ribar lokacin ba sune waɗanda suka rayu a lokacin da suke da lafiya, suke da yalwan lokaci a wajen bin Allah da kaucewa sabansa. To irin waɗannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa in dai bawa ya saba yi wa Allah wata ibada ta neman kusanci zuwa gare shi ko ta tilas dole da Allah ya dora masa, ya samu kansa ba zai iya ba, rashin lafiya ta fi ƙarfinsa, to lokacin da yake yin raka'atul fajr dinsa yana yi, za a ɗeba masa abin da ake ɗeba min na lada a ajiye masa, za a bashi abin da aka saba shi na ladan wutarin da yake cikin dare, za a bashi ba za a fasa Ubangiji saboda alƙawari. Cutun da wannan bawan ya san da mu a lokacin da yake da lafiya, ya san da mu abin a lokacin da yake da yalwan lokaci zai iya mura, to mu ma yanzu da ya shiga tsaka mai wuya da ya zama ba zai iya cire ribar lafiyarsa ba ko lokacinsa, to ba sa fa asara. Ina daga cikin wato baiwa ta mumini mai bin Allah, idan aka jarrabe shi da rashin lafiya, to rayuwarsa ta lafiyarsa da abin da ya shafi lokacinsa ba sa zama masa asara. Shi yasa yake so ka zama mai bin Allah, ka sabar wa kanka ta haka, ka nace da haka, to sai rayuwarka ta yi albarka duniya da lahira. Allah ya sa mu dace. Sannan bayan haka, dangane da abin da ya shafi asarar lokaci da wato ainihin ta lafiya, wani za ka tarar ba rashin lafiya yake ba, ba kuma lokacin ne babu ba, ga lokacin da lafiyarsa, amma sai wani abin can daban da ba shi ne cin ribar rayuwa ba ya sa shi ya asarar lokacin, ya yi asarar lafiya. Shi ne malam Muhammad bin Salih al-Uthaymin yake ba da misali da mutumin da zai zama kullun rayuwarsa a me zai nemo ya ci, wane na zuwa kasuwa, daga ina kasuwa, kuma ya rashin sa'a a kasuwan ma bai tsaya iya halal ba, shi ne za a samu a karmu a kai gida zai kawo. To mai irin wannan sai ka tara gaba ɗaya rayuwarsa ya tafi da ita a neman me zai ci me zai sha, amma me ya yarda Allah, me abinda zai zama kaucewa abinda Allah ba su baya gabansa, saboda ai bai bayan ilimin yadda zai bauta Allah mabare, bai ilimin yadda zai kaucewa abinda yake saban Allah mabare ya kauce ba, shi kawai me zai ci me zai sha, me zai sa, a ina zai kwanta, sai zaman to gaba ɗaya wannan ya dauke masa hankali daga abinda zai sa ya ci moruwar rayuwarsa da kuma lafiyar lokacinsa da lafiyar. Shi yasa malam Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yake cewa koda ba a saukarwa da bayi komai da littafin Allah ba sai wal asri ta isa ta zama hujja, yankan hanzari ga bayi, domin Allah saboda ya sanar da mu girman lokaci da kuma lafiya da za a iya mura a wannan lokacin, sai ya rantse da lokaci ce wal asr, na rantse muku da lokaci, wasu kuma suka ce na rantse muku da lokacin sallar la'asar, don lokaci ne da ake shagalta an yi na ana kujiba an gaji sai gaba da abu da sallar wannan lokacin ba, ko kuma wani ma sai sannan zai ce zai fita training, training din ya fi daɗi rana ta yi sanyi, abubuwa masu kama da haka. To Allah ya ce wal asr, na rantse da lokaci, me hikimar da ta sa na rantse muku da lokaci, me dalilin da ya sa na rantse da lokacin? Allah ya ce innal insana lafi khusr, dan sanar da ku duk wani mutum ina cikin asara a tsawon lokacin rayuwarsa, a tsawon iya lafiyar da yake da ita. Sai Allah ya togace wanda ba sa shiga cikin wannan asara, sai ce illal ladina aman, sai dai waɗanda suka yi aikin imani a lokacin da wato suke raye a kuma lokacin da suke da shi, to da ka sun ci moriyar lokacin da yin imani, sun yi moriyar lafiyar su da aiwatar da abin da yake na imani, sai ce wa amilu salihat, suka bi bayan wannan abin da suka gaskata na imani a zuci da kuma yin aiki a gabbai, shine sallah, shine karatun alqur'ani, da abubuwan da suke kama da sharar masallaci, da abubuwan da suke kama da, to waɗannan su ne abubuwan da yasa gaba su yake, to wanda yake wannan Allah yake cewa baya cikin bayan da suke asara, ya ci ribar lokacinsa, ya ci ribar lafiyarsa. Wata waso bil haqq, ba wai moriyar ta tsaya iya a kan kansu ba, su yi imani su yi aiki na kwarai su tsira su kubuta a gurin Allah, a'a har waninsu ma yana ƙaruwa da su, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سكي وجونن سو سيشي دا حقوري سكي وجونن سو سيشي دا غسكيا ايي غسكيا اكوتانتا غسكيا ايي ابن دا يكي نا غسكيا ايي حقوري ان بابا حقوري بزا تشي ريبر رايوا بابو تشي نصرى الامر ان با حقوري wadannan abubuwan sai zamanto su sun morar da wani sun amfana da wani a lokacin su da lokacin lafiyar su to wadannan su ne kadai ba sa cikin asara to saboda haka ba wanda yake so ya ci ribar rayuwarsa ya dage yayi kokari ya tafiyar da lokacin sa abin Allah ya tafiyar da lokacin sa a kauce duk abin da ya san sabawa Allah ne ba wanda yake so e ci riba wannan sama ya karo da shi ya tafiyar da rayuwarsa irin wannan salo sai zaman to ya amfana sai zaman duniyar sa tai masa kyau lahira sama tai masa kyau Allah ya sa mu dace fikihin wannan hadisi da fa'idoji da ya kunsa malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa baligi mai hankali dan kasuwa ne shi aka kwatanta a matsayin dan kasuwa me uwar kudi jari da zai amfani da shi yayi kasuwancin da zai yi ya ci riba shine sai ake ga abin ita ce lafiya da lokaci lafiya da lokaci sune ainihin uwar kudin sune asalin jarin saboda haka wannan rayuwar ta duniya da muka zo muke yi farfajiyar kasuwar ce mu ne ƴan kasuwar gangar jikinmu da aka yi mu ne ƴan kasuwar me asalin abin da za mu gudanar mu bayar wato ainihin gudanar da kasuwancin a ci riba shine lafiyar da muke da ita da lokacin da muke da shi kafin ya kare mu mutu to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mutum a wannan salon yace ni'imomi guda biyu da lafiya da lokaci ga dan adam wanda shine mai kasuwanci da su da yawa daga cikin mutane ana musu dukan hanci game da su shi ake cewa al-ghabun dukan hanci kazo abin da ake iya sayar da shi naira 10 a sai maka da shi a naira 100 in ka ji takeici ya kama kamar ka faɗi ka mutu a 100 abin naira 10 aka ƙara mu har 90 ban gane ba ban iya fahimta haka ba zaka ji da ciwo to irin wannan shi ake cewa gabun dukan hanci to shine sai manzo Allah yake cewa mutane da yawa daga cikin al'umma waɗanda ake dukan hancin su game da lafiyar su da lokacin su suna asara su kasuwancin su ba sa yin riba shi ne saboda suka ce hadisi yana sanar da mu cewa ka fahimta a baka misali da wani abu da kake yau da kullum da yafi damun mutane kowa so yake ya za yi kuɗi ya za yi ci riba ko to shikenan kai din kanka in baka sani ba dan kasuwa ne da aka yi ka kasuwanci aka turo ka kai a duniya duniya ita ce kasuwar kai kai ne dan kasuwar jarin ka za ka miƙa ka ci ribar lokacinka da lafiyarka za zai ka more su ka tafiyar da su a bisa tsarin da Allah ya shimfiɗa ka bi Allah ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam ka kauce wa saba musu a duk abin da za ka yi a wannan rayuwa to shine kai kasuwanci mai riba kuma za ka koma ka tar da ribar ka a tattare a tare ka more ka ji daɗin abin da ka samu don haka a duk abin da za ka aiwatar shiga kasuwa ne manzo ya koyar da addu'a da za'a wanda in kai ta ko kai ciniki ko baka ciniki ba ana dan kana nan share zunubi yana nan ko an sai ka hanga ko ba a tsaya ba ko an tsaya ko ba a tsaya ba to duk wanda yake kujiba ruwana kamata a ce ya san haka ya kiyaye to zaka sai ka ci riba in wannan ta duniya an samu riba kafa ce in ba samu ba ka riga ka tura kai ka ci riba a rayuwar da kai gudanar da abin da kai na addu'ar da fita za ka yi da gida kana yin wannan addu'ar da ladanta ka dawo da ladanta saboda kai kake kasuwanci na gaske wannan koyi riba kafa ce na duniyar da ake to saboda haka manzo yana so mu mai da hankalin mu fahimci haka sannan bayan haka abu na gaba wani hadisi na sanar da mu cewa duk inda lafiya take a kwana a tashi zaka tarar da ciwo yana biyeta yau da lafiya gobe ba lafiya yau da dadi gobe ba dadi haka rayuwar take sannan kuma zaka tarar in ma kana da lafiya da lokaci a kwana a tashi lokacin nan kuma zaka tarar akwai abubuwan da suke zuwa suna wafce shi suna janye ka daga cin moriyar sau duniyar an yi ta da abubuwa da suke kewaye da ita da ba za su baka ka suke ba sai ka fi ƙarfin zuciya kuma ka yaƙe su ka dage ka dage shi yasa malam imamu nawawi Allah ya ji kansu da rahama ya ɗauko wannan hadisin ya sa shi a babul mujahada babin dagiya da ƙoƙari cirfa in baka dage ba ba za ka iya cin ribar lokacinka in baka dage ba ba za ka amfani lafiyarka kuma su ne uwar kudinka su ne jarin su da ka shi sa ya sa wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babu don mu fahimci haka saboda haka abin da ya dace da mutum abin da ya kamace shi yi kokari ya ci ribar wato lafiyarsa ya ci ribar lokacinsa da kusantar Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata ayyukan alkhairi idan Allah ya sa kai makarancin alqur'ani to ka lazumci qur'anin a tafa kake kana kira'a kana tilawa a zauna kake kai kayan ka a kwance kake har bacci ya dauke saboda duk lokaci harshenka a jike shi da ambaton Allah duk lokaci tunaninka zancen Allah kake bi da shi zuciya ta nutsu hankali ya kwanta gangar jiki samu lafiya dan Allah ce ala bi dhikrillah kuma innul qulub da ambaton Allah zakatan bai suke samun tsuwa don zuciyarka ta tsu kuma sauran jiki za su nutsu inna fil jasadi mudghatan idha falahat falaha al jasadu kullu sura haka zaka samu lafiya ta zuciya zaka samu ta gangaji a kai ba mahaddaci bane amma dai ka iya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar manzo yace sune kalmomin da Allah ya fi duk duniya zantukan da Allah ya fi so subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar to ko da baka sauke qur'ani ba ko baka iya qur'ani ba ko abinda ka da ce bai kai ya ka ko ko sai da qur'ani kake iya ko ba qur'ani kusa da kai ai dai wannan zaka iya faɗa su la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna da kayinta sura ka sai zaman to lokacinka bai za ka fi a banza ba lafiyarka ba ta tafi a haka kawai ba to kuma shi ubangiji na cewa fadkuruni azkurkum ku tunanin tana ku san da ni in san da ku sai zaman to kana ambatansa kana tayon kiransa kana ta mai da al'amuranka zuwa gare shi to da ka samu kanka a tsaka mai wuya sai baka dauki in ma bai warkar da kai ba abinda ka saba yana baka lada ba zai fasa ba dan ya san shi yasa ma ciwon da ihana ka sakewa kai bautar to ba za ka yi asarar lokacinka ba domin ya ce zai san da kai a sanda kake cikin yanayin da ba za ka iya yin abin da kake iya yi a za ka iya tashi tsaye wajen wato umarni da kyakkyawa da hana mummuna wanda abin da muka rasa yanzu ana kallon abu yana faruwa na barna ba su su da ku kyalen su su fidda rai kuma da za a yi kisa da ce ai ba mazaci abin zai zama ka kana ina kafa kacin kyalen su da ku su casu su fidda rai kuma an ce ku yi umarni da kyakkyawa mara aminkum munkara fal yughayyirhu bi yadi fa illam yastati fa bi lisani to kai ko bi kalbi din ma gaki hadda baki ka ce maka amma a bar su casu ana yi kisa kuma sai ka tabe mazaci abin haka zai zama a to yi umarni da kyakkyawa ya hane da mummuna wani abu da kaza zai cutar dauke ba da shawara yadda za a kauda shi to duk irin wannan suna daga cikin abin da yasa ka mori lafiyarka ka mori lokacinka banda wannan taimakawa wani ka kyautata masa hakan zai sa ka dace da cin ribar lokacinka da kuma lafiyarka domin shi kansa cin ribar lokacin da lafiyar akwai waɗanda suke cin falan ɗaya akwai wanda suke cin falan biyu su mora, wani ma ya mora. Wani lafiyarsa yakan ɗauke ta kawai don amfanin kansa. Lokacinsa nasa ne na amfanin kansa, ba shi da na wani. To wannan bai kai kima da darajar wanda lokacinsa zai mora ya morar da wani. Lafiyarsa zai mora ya amfanar da wani. To wannan shi ya fi cin riba. Domin shi ya ɗauki irin salon da annaba da manzanni suke kai. Rayuwar annaba da manzanni ba ta tsaya iya su su mora ba kawai. Annaba kullum cikin aikin al'umma ne. Ya karantar da wannan, ya sulhu ga wannan, ya tsawata wa wannan, ya nuna wa wannan, ya hana wannan, ko? Kuma shi a kan kansa ya ce, ana akhshakum lillah. Dukkanku na fi ku tsoron Allah. Wa a'lamu li hududi na fi ku sanin dokokinsa. To da haka sani na da dokokinsa da kuma fin ku tsoron Allah ba na taka dokarsa abin da ya ce shi nake. To kuma yadda nake din nan ban tsaya iya ni kaina ba, wani ma kokarin da nake kenan ya zama a kan. To wannan su ne suka fi cin ribar lafiyarsu, su ne suka fi cin ribar lokacinsu. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya alkhairin mutane waɗanda al'umma suka fi amfani. Sun fi alkhairi. So da haka ka yi kokari ka ribaci lokacinka, ka yi kokari ka ribaci lafiyarka, da yin abin da zai amfane ka ya amfani waninka. Da kawar da abin da zai cutar da kai ko kuma ya cutar da waninka. To kai wannan shi ne wannan hadisin kana aiki da shi ka fahimce shi da kyau ka gane. Shi ne ka fahimci faɗin Allah wal asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan. So da haka muka ɗauki wannan hadisin tafsiri ne ga ayar ko kuma surar wal asri. In muka ɗauki wato ainihin wannan hadisi muka ɗauko ayar wal asri, tana fito mana da abin da yake fito mana da shi alaƙar hadisin da suratul asri. Cewar ga yadda manzo yake cewa ni'matani maghmunun fihima kathirun minan nas, haka Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusr. To sai ka ce to me za kai ka ci ribar lokacin, ya za ka ci amfanin lafiyar? Sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. So da haka waɗannan abubuwan muka rike su, muka ɗauke su, muka mai da su abin yi, to tabbas hakika za mu ga mun ci ribar rayuwarmu, mun amfani lafiyar. Sannan bayan haka malamai suke cewa ashe hadisin yana sanar da mu cewa ni'imomin da Allah yake wa bayi, irin ni'imar musulunci, ni'imar zaman lafiya, ni'imar lafiya, ni'imar lokaci, ni'imar dukiya da sauran abubuwan da suke kama da haka na ni'imomi, godiyar waɗannan ni'imomin ga Allah, ka aiwatar da abin da Allah yake so da su, shi ne kaya ba ka gode. Kuma shi ne zai baka dama ka ci ribar wannan ni'imar da aka yi maka. Shi yasa a hadisin da muka yi wanda ya gabata, manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu wani abu da bawansa zai kusance shi da shi da ya fi so irin abin da ya tilasta masa yi. Sannan bawa ba zai gushe ba yana kusantar Allah da yin abubuwan da ya shafi nafilfili, na sallah ne, nafila azumi ce, nafila sadaka ce, har sai Allah ya kaunace shi ƙari akan ƙaunar da yake ta yanayin abin da ya tilasta ba. In haka ta kasance ga bawa, Ubangiji zai zama masa jinsa, ba zai ji wani abu ba sai na gaskiya, ba zai kalli wani abu sai na gaskiya, ba zai ɗau wani abu ba sai na gaskiya, ba zai taka da kafarsa sai gurin abin da yake na gaskiya. To wanda sai ke sanar da mu cewa irin wannan bayi su ne suka raba, suka gode da ni'imar Allah subhanahu wata'ala ta suna yin abin da Allah yake so, ya yadda da shi da abubuwan da ya musu na ni'ima, da haka shi ma sai ya saka musu da cewa to za su zarce akan haka su dore har su zo su haɗu da shi su samu sakayyada ta dace da su. Kuma wani albin albishir a hadisin annabi yake gaya mana cewa a nan duniya duk wanda yake gaba da ire-iren wannan bawan, Ubangiji ne zai tsare masa, zai kare masa, shisa ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, haka ya fara ce. To da haka zai baka kariya, wallahu ya'simuka minan nas. To sannan kuma bayan haka duk abin da ka nema ka zama dallila a gurin Allah. Allah ya ce lalle tabbas haqiqa in ya roke ni wata bukata zan bashi. Ka zama wanda za ka karba addu'a. Lalle tabbas haqiqa in ya nemi tsari na kan wani abu da yake tsoron ya faru da shi zan tsare shi. Wannan ai shine lailan da ka zama dallilan Allah. Me kake so? Kaza in goga shi. Me baka so? Ba zai same ka. Ita ce rayuwar da ba morewa. Saboda haka wannan hadisi ke sanar da mu cewa Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin irin sakonnin da ya isar gare mu na ya zama mana wato jin kai ga muta da kai rahmatan lil alamin, to shine ya sanar da mu cewa rayuwar mu da take da alaka da lokaci da lafiya mu yi kokari mu rebace su da yin abin da Allah yake so ya yarda da shi, kuma bar abin da baya so bai amince da shi. In muka yi haka za mu shirye bar rayuwar mu, lafiyar mu da kuma lokacin mu. Sannan mu kiyaye wance kali da wannan tsari na bin abin da Allah yake so da barin abin da baya so. In muka yi haka za mu yi asarar lokacin mu, za mu yi ta lafiyar mu, kina rayuwar mu da muka yi mun yi a banza a wofi ba za ta amfana mana. Shine sakon da hadisin yake ba. Abinda muka dare Allah ya ba mu ladarsa, kuskure kuma Allah ya yafe mu.
Assalamu alaikum ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ala wa ba. Wannan ba Allah ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sai ce dan Allah mallan tambaya nake akan menene hukuncin aiki a hotel. Da farko za a kalli me hotel, me yasa ake yin hotel. Idan da za a iya yin hotel a matsayin wani guri dan mutumin da ya baro garin su ya taho wani gari da ba shi da tabbacin masauki, amma za a iya cewa ga wannan gurin za ka iya sauka dan buƙatar ka ta tsuguno ko ta kwanciya da kuma samun tsaro na lafiyarka zuwa iya lokacin da za ka yi na kwanaki ka tafi, to muna ba da haya iya ka kwana ko ka biya buƙatar tsuguno ko ka yi bacci in gari ya waye kuɗin kaza ne ka biya ruwanka ka tashi ka tafi daga ranar ruwanka ka ƙara wasu kwanaki. To za ka tar da wani misali, an tura cewar ka je Lagos ka yi visa, baka da wani dan uwa a Lagos ko makoci ko aboki, amma akwai guraren da aka tanda dan a kwana a tashi a je ai abin da za a yi a dawo, an gaba kuma daga nan ma za ka wuce gida kai tafiya. To in hotel zai amsa irin wannan ba da gudunmawa da tallafin al'umma da irin wannan za ta iya samun su, ba shi da aibu. Amma in hotel zai zama gurin ajiye karuwai dan watsatsu, gurin ajiye giya dan tambadaddu, to ai ba ma sai an fada maka, domin dai ita shi ta'amuli da giya haramu. Harkar zina Allah ya ce wala taqrabu zina, to ko wanda ya ajiye wacce za zina ita ya ce ba za a an ke ba za a ji ba sai mun kusanta, ba ma kusanta ba yin ma miki ko. To idan ya zama hotel za a iya tsaftace daga waɗannan tsiyatakun da waɗannan barnace-barnace bai da aibu a musulunci, taimako ɗauki ne da gudunmawa. Amma in ya zama to da waɗannan abubuwan a ciki, to aiki a gurin da ake haifar da barna take ci gaba haramun. Dan Allah yana cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Amma in abin da ya shafi aikin kirki za a aiwatar, a'a ko kuma kun tashi daga nan kun tafi semina ta wayar da kan al'umma ko kuma wa'azi na shiga inda wato an nemi musulunci bai shiga ku, sai kuga cewa ai kuwa ina za ku iya zuwa ku sauka, ai garin ma gaba ɗaya dama ba musulmi bane tun daga shugaban su har ɗaiɗaikun su. Amma tunda an san akwai hotel a guri kaza, me zango a nan mu biya kuɗi mu riƙa shiga ƙauyen muna ciyo su muna dawowa, muna ciyo su muna da ba taimakawa addini ba.
ba taimake ka abin da zaka ne isar da sakon Allah ba, in haka ne yana da kyau. Saboda kan za a tsabtace shi a yi irin wancan lafiya nan, amma in irin wannan ne haramun ne yin aiki a cikin, ko da fenti aka ce ko dan sai an yi za a gan shi a sha'awarsa a zuwa tsayar da zai a ciki, kaka taimaka haramun ne. Allah ya sa mu dace. Na to abin duba shine ya ake iya gane matarka da ba matarka, rantsuwa zaka haka, in ka rantse musu cewa matarka ce za su baka dama kana iya zama da kai sai ita, kuma dama su ba su dauka kansu aje karo ba sai da kuma zuwa karuwanci ba, ko kuma wato barayi su zo su kama gurin haya su je su sata su dawo ba, duk suna da wannan kokarin da babu illa a ciki, babu illa a ciki. Eh to sai ina ƙara jaddada albishir da shirin Allah kai mu gobe in Allah ya so, da kuma malam bashir dan uwa zai fara karatun hadil arwah. Na ce ba zan faɗi komai akan littafin ba, in ka zo kunnan ka zai je ma ba zan faɗi komai akan malamin ba, in ka zo kai ga naune jeuni, an fahimta ko? To kuma sai wani albishirin ya sake fadowa ƙari akan wancan, to kuma Allah da mu sake samu wani malamin da zai kama da karatun shi kuma ranar juma'a, yanzu haka ma nan muna tare da shi gaji irin ɗan kama-kaman da nake shi, kuma in ya zo za ku ji abin da za ku ji insha Allah. To saboda haka shi ma yanzu ana so a tsayar da littafi, to da ni na ce shi in ya zo za mu ci me sha'awarsa me ra'ayinsa ko kuma a'a me mahangarsa, kuma aka fuskanci cewa ɗalibai ma da za a ba karatun mai yiwuwa suna da wani abin da suke so, ka san abin in aka ci ga abin da suke so kuma shi za a yi ana samun karsashi da kuma dagiya wajen aiwatar da abin, fiye da a ce kana jin kai ba wannan abin kake so a yi. A shawarce ka bar wani littafi ya kamata a ce a yi kafin mu gabatar da malam, kuma zai iya cewa shi kaza ya zaɓa ko mu zartar da nasu, amma dai me mahangar ɗalibai littafin za a tsara da shi bayan wani da muke da yadda salihin ran Laraba, bayan shakundun irin jiya tafsiri da yake na alqur'ani, da kuma hadal arwah shi kuma za a yi shi ranar alhamis, to kuma ranar juma'a wallahi tafi ake ga na bulugul maram, an taɓa bulugul maram anan ko tun daga farko har ƙarshe. Na muwadda kitabut tauhid, kitabut tauhid kama kitabu tawhid, al-azkar muwadda, na muwadda kama muwadda. To kusan wanda suka fi yawan sun zama biyu, akwai masu kitabu tawhid bangaren tawhidi ke, akwai kuma masu muwadda su suka fi yawa a cikin biyun nan, ka ce me muwadda muwadda. To yanzu abin da za a yi a iya waɗannan biyu, zan ba malamin da zai aiwatar zaɓi wanda aka zaɓa a cikin biyun kowa zai karɓa insha Allah. Na'am, abin da nake cewa shine ai yanzu an ji a cikin ɗalibai akwai sha'awa ta waɗannan littafan guda biyu fiye da wasunsu ko? Yawwa, to a cikin duk wanda ya zaɓa ɗi dama akwai sha'awa, in kana so ka iya tauhid dama abin da ke faruwa wasu lokutan in ka ɗauki irin su muwadda da yake hadisai da suke da alaƙa da hukunce-hukunce, kuma wannan bai rasa bai hana a zo wata gabar da ka ji kuma wani abin na tauhidi, so dama su da Qur'ani da hadisi ba abin da ba za ka tarba a ciki, sai ka tarba hadisi guda ɗaya ya kunshi wata mas'ala ta fiqh, ya kunshi wata mas'ala ta tauhidi, ya kunshi wata kuma wato an ta halayya, duka ba wanda za ka tarba a ciki, an fahimta ko? To da haka idan Allah ya sa mala a cikin biyun nan yace mu wadda zai to za ku karbi wadda, in kuma ce kitabu tauhid to kitabu tauhid insha Allah, mun ba shi shine zai alƙalancin waɗannan